Masu kallonmu da sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin Fatawar Rahama wanda yake zo muku daga tashar talabijin da kuma tashar radio Rahama. Tunda bisa al'ada yakan karbi tambayoyin da kuka aika domin miƙa su ga babban malaminmu a Sheikh Tafur Muhammad Sani Umar Jallemo, wanda yake amsa tambayoyin da suka shiga muku duhu game da addinin rayuwa, kuma muka bayyana masu kallo da sauraro hanyoyin da ake bi wajen amsa waɗannan tambayoyi ko kuma aiko da tambayoyin da ake da buƙatar samun amsoshinsu. Akwai lambar waya da aka rubuto da sako, wato rubutaccen sako a 081-89-85-86-00, wato 081-89-85-86-00, sai lambar waya ta WhatsApp 0706-04-1455, wato 0706-04-1455, sai kuma adreshinmu na email na fatawarrahama@gmail.com, inda lissafin zumunta na Facebook a Fatawar Rahama, da kuma hanyoyin da aka bi da wajen aiko waɗannan tambayoyi kamar yadda muka bayyana. Wata masu lokaci ba zan gabatar da babban malamin namu domin gabatar da shimfiɗa, wato a Sheikh Dr. Muhammad Sani Umar Jallemo, wanda yau ma insha Allah muna tare da shi a karan kallon bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yan uwa masu kallonmu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah subhanahu wata'ala ya aiko da manzanninsa ga kowace al'umma a bayan ƙasa domin ya yanke musu hanzari da kuma dora su akan tafarki wanda yake madaidaici. Allah subhanahu wata'ala yana cewa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Hakika kowace al'umma mun aika mata da manzo, yana cewa ku bauta wa Allah, ku nisanci duk wani abin bauta ba Allah ba. Allah subhanahu wata'ala ya cika shi manzancinsa da aiko annabin ƙarshe, annabi sallallahu alaihi wa sallama, wanda ya zanto aiko shi baiwa ce da ni'ima ga wannan al'umma, da babu wata al'umma da ta samu baiwa da ni'ima kamar yadda ita wannan al'umma ta samu. Allah subhanahu wata'ala yana cewa huwa alladhi arsala fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah ya ce shine ya aiko wa al'ummar da ba su iya rubutu da karatu ba, su ne al'ummar Larabawa, da wani manzo wanda yake daga jinsin su, yana karanta musu ayoyin Allah, yana kuma wato tsarkake su, yana sanar da su littafi da hikima. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, ga kuma sun kasance gabanin aiko shi suna cikin bata mabayyaniya. To Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama da sakon sa na ƙarshe, wanda ya aiko shi ya bashi alqur'ani, ya kuma dora masa alhakin isar da wannan alqur'anin, da kuma wato bayyana wa mutane abinda wannan alqur'anin ya kunsa. Allah subhanahu wata'ala ya bayyana cewa shi ne ya saukar da alqur'ani, shi zai tsare shi. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, mu muka saukar da wannan alqur'ani kuma za mu tsare shi. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun, lace mun saukar da alqur'ani domin kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu dan su yi tunani. Wannan aya tana nuna cewa Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi alqur'ani, shine azzikir din da aka ambata, sannan kuma ya umarce shi da yayi wa mutane bayani. Shi ya sa wani gure cewa li tubayyana lahum, domin kai musu bayani. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam dora masa alhakin yin bayanin abinda alqur'ani ya kunsa. Wasu umarni da suka zo a cikin alqur'ani sun zo da siga dunkulalliya, kamar aqimus salat, kamar wa'atu zakat, ku tsaye da sallah, ku ba da zakka, ba tare da ambaci yaya za a tsayar da sallah din nan daga farkonta har ƙarshe, da lokutanta, da rukunanta, da sunnoninta, da farillanta, da sauran al'amuran da suka dangance ta ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan bayani. Haka nan zakka, Allah ya umarci, yayi umarni da bayar da zakka, amma bai ambaci wace dukiya ce za a yi fitarwa da zakka ba, wace ce bata kai zakka ba. Allah subhanahu wata'ala bai ambaci lokutan fitar da zakkar ba, haka an bar abun a dunkule. Allah subhanahu wata'ala ya ce wa atimul hajja wal umrata lillah walillahi ala an-nasi hajjul bayti man istata ilayhi sabila, ubangiji umarni da ayi haji a cika shi haji da umara amma bai bayani ta wato gaba ɗaya manasikul haji ba an ambaci wani bangare ne aikin haji amma ba duka ba to annabi sallallahu alaihi wasallam duk shine ya taho da bayanin wadannan al'amura Allah subhanahu wataala ya bashi wannan wannan aiki don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da manzancin sa wani abu ne wanda sai da shi mutun yake zama musulmi idan bai yarda da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko ya yarda da dukkan annaba da Allah ya aiko ya yarda da dukkan littafai da Allah ya saukar ya yarda da Allah ya yarda da ranar lahira ya yarda da wuta da aljanna amma bai yarda da maiki sallallahu alaihi wasallam ba wanda ba zai zama musulmi ba to haka kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ita ce kalmar da ake shiga musulunci da ita bayan yarda da cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne ya cancanci a bauta masa to dole kuma a samu yarda da amincewa da sakon da Allah subhanahu wataala ya ba wa maiki sallallahu alaihi wasallama cewa shi manzo ne daga Allah subhanahu wataala ubangiji subhanahu wataala ya aiko shi da manzanci yarda da wannan bangarori guda biyu na kalmar shahada shine zai sa mutun ya zama musulmi daga zarar mutun ya zama musulmi kuma to dole ya sani akwai haƙoƙi na shi wannan annabi da Allah subhanahu wataala ya aiko masa da suka rataye a wuyan sa dole ya yarda da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama wato mutun ne mai gaskiya abinda yazo da shi ya yarda da cewa gaskiya ne shine abinda malamai suke cewa abinda kalmar shahada cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah ta kunsa shine ta'atuhu fi ma amara wa tasdiqu fi ma akhbar wa intihaa wal intihaa wa amma naha anhu wa zajar wa alla yu'bada allah illa bima shara wato mutun yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da'a cikin abinda ya umarni da shi ya gaskata shi cikin labaran da ya bayar dukkan wani labari da maiki sallallahu alaihi wasallam ya fada mutun yayi da cewa gaskiya ya fada sannan kuma ya gujewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani gabarin sa sannan kuma kada ya bautawa Allah sai da abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yazo da shi ne shari'a to yarda da waɗannan rukunai guda hudu shine yarda da kalmar ashhadu anna muhammadar rasulullah ka yarda cewa mai gaskiya ne wanda duk ya faɗa gaskiya ne ka yarda da zaka yi masa da'a zaka yi masa biyayya ka yarda da cewa zaka bar abinda ya hana sannan ka bautawa Allah da abinda ya shari'anta wannan sune ma'anar kalmar ashhadu anna muhammadar rasulullah inda mutun ya yarda cewa maiki sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ne to wajibi ya girmama shi ya bashi darajar sa ya bashi mutuncin sa ya bashi haƙƙin sa da Allah subhanahu wataala ya bashi na farko ya yarda cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya isar da dukkan manzancin da Allah ya bashi ya aiko shi da shi babu wani abu da maiki sallallahu alaihi wa sallama Allah ya umarce shi ya isar ya kuma boye babu shi Allah subhanahu wataala yana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ayo ne na cika muku addinin ku da kuma cika muku ni'imar ta gare ku kuma na yarje muku musulunci a matsayin addini saboda Allah subhanahu wataala ya shelanta cewa ya cika shi addini inda a ce akwai wani abu da annabi ya boye to addini zai zanto bai cika ba Allah kuma bazai bada shedar ya cika ba alhalin bai cika ba ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا babu wanda kai Allah fadar gaskiya tun har yace addini ya cika wanda ya nuna cewa manzo sallallahu alaihi wasallama bai bar komai ba face ya isar ga wannan al'umma Allah ya shaidi manzanni tun gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa suna isar da sabon Allah alladhina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba Allah ya ce su ne waɗanda suke isar da sakonnin Allah ba sa jin tsoron wani sai Allah saboda shaida ce Allah ya yi wa manzanni annabi sallallahu alaihi wasallam shefi kowa na manzo cancantar ya samu wannan shaida ta Allah don haka ya isar da sakon da Allah subhanahu wataala ya isar masa hadisi ya tabbatar da Jabir dan Abdullah yana cikin sahih Muslim النبي صلى الله عليه وسلم يكي تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تدلوا بعدي كتاب الله نابرمك أبين رئيدانك كريكي شعبا ينا وزاكو تبقى بشيوه مشيني لتافن الله سا sannan yace wa innakum sa'iluna anni famadha taqulun za a tambaye ku game da ni fa innakum mas'uluna anni famadha taqulun za a tambaye ku game da ni me za ku ce idan akai muku tambaya da game da ni sabai suka ce za mu ce sadaqta wa nasahta wa addaita kai gaskiya kai nasiha kuma ka bayar da abin da aka dora maka annabi sallallahu alaihi wasallam daga yatsansa sama yana nuna mutane na allahumma allahumma shahad ala hal ballagt allahumma shahad ala hal ballagt allahumma shahad shin na'isar allah kai shaida allah ka zama shaida saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya isar da sakon da allah subhanahu wataala ya aiko shi da shi bai bar komai ba Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa man haddathaka anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam katama shay'an faqad a'zama al-filya ta'ala Allah wani duk ya baka labarin cewa annabi ya boye wani abu to yayi wa Allah babbar ƙarya wato ƙarya babbaye wa Allah saboda Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati dole mutun ya yarda da wannan haƙƙi ne daga haƙoƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam akan sa ya yarda cewa Annabi ya isar da komai ba abin da ya bari mai kina cewa babu wani abu da na bari wanda zai kusantar da ku zuwa ga Allah ya nesanta ku daga wuta sai da na umarce ku da shi babu wani abu da na bari wanda zai nesanta ku daga Allah ya kusantar da ku zuwa wuta sai da na hana ku wannan abu don haka duk wani alkhairi bai bari ba sai da ya koyar da al'ummar sa wannan alkhairi Abu Dharr yana cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da mu komai hatta shiga bayan gida hatta da mutum zai bayan gida zai ga yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koya masa ya zai shiga ya zai fita ya zai tsuguno me zai ce in ya shiga me zai ce in ya fita saboda babu wani abu na alkhairi da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koya wa sahabbai ba Abu Dharr yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai bar mu ba bai bar wani tsuntsu da yake tashi a sama ko wani kwaro da yake tafiya a bayan kasa sai da ya bamu wani ilimi dangane da shi saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon Allah gaba daya babu wani abu da ya boye ko ya ajiye bai sanar da sahabbai ba sannan dole ne mu yarda da isu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare shi babu wani abu da zai furta wanda yake sabanin abin da Allah subhanahu wataala yake san shi da shi bisa san zuciya Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya shari'a ya yabe shi cewa ba antu qani al-hawa in huwa illa wahyun yuha babu wato baya furici baya furta wani abu ya danganci addini ko ya danganci zamantakewa sa da mutane bisa san zuciya annabi baya yin wannan abin da yake yi wahayi ne da Allah yake yi masa in Allah ya masa wahayi abin a tsaye matsayin addini ya fada in bai masa wahayi ba to yakan sanar da mutane cewa babu wani wahayi da aka yi min akan wannan lokacin da aka tambaye shi zakkar da wakai lokacin yake cewa babu wani abu da aka yi min wahayi sai wannan ayar tilo wacce take cikin alqur'ani Allah ya ce man ya'mal mithqala dharratin khairan yara shi to banda wannan ni bana da wani abu wannan kafin Allah ya sanar da shi cewa babu zakka a cikin dawakai da ake rika domin amfani na yau da gobe to wannan duk yana nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taqwa anil hawa in huwa illa wahyun yuha Allah ki cewa law taqawwala alaina ba'd al aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma la qata'na minhu al watin wa minkum min ahad an hajizi Allah ce da a ce ya kirkiri wata magana ya jingina mana da mun kama shi da karfi sanan da mun yanke masa jijiyar wato jijiyar wuyansa da mun yanke masa ita kuma babu wani daga cikin ku wanda zai iya kare shi daga gare mu to ka sanin kowa ne cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya lami lafiya babu wani abu da Allah subhanahu wataala ya tabe masa na uquba wanda yake tabbatar da cewa babu wani abu da ya taba jingina wa Allah wanda bai taba fada ba saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai fada gaskiya yake fada dangane da addini bai taba fada wani abu wanda ba haka yake ba Abdullahi dan Amr billahi dan Amr yana cewa Qurayshawa suna aibanta masa cewa yana rubuta komai yaji daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rubuta suke cewa kuma ai Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne zai iya fushi ko kuma ya yarda ya farin ciki ya faɗa abin da ba haka ba kai kuma komai ka ji kana rubutawa da ya gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk abin da ka ji na faɗa ka rubuta فوالذي نفسي بيده ما خرج من في هذا إلا الحق duk abin da ka ji na furta to ka fada na rantsi annabi ya kama bakin sa yace na rantsi da wanda raina yake hannunsa babu wani abin da ya taɓa fitowa daga bakin nan na umma gaskiya ba saboda duk abin da annabi ya fada to gaskiya ne sahabbai su rubuta ba su da wani tantama akan wannan saboda haka wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza hadathukum anillahi shay'an fakhudhuhu fa inni lasu kadzaban duk abinda zan ga ya muku daga Allah to ku karba ku gaskata dan ni ba makaryaci bane shi yasa Allah ce fa ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa manaakum an fantu duk abin annabi ba ku karba abinda ya hana ku ku hanu don haka yana daga cikin haƙƙin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama biyar da cewa Allah ya katange shi ya tsare shi babu wani abinda zai fada wanda yake sabanin abin da Allah subhanahu wataala ya umarce shi ya fada haka nan ubangiji ya tsare shi wajen dabi'unsa babu wata dabi'a mara kyau da ta taba bayyana daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yabe shi yace innaka la ala khuluqin azim lalle kana bisa wani ta sa'ada wacce ke mai girma annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq an aiko ni da in cika kyawawan dabi'u saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo don ya cika kyawawan dabi'u Allah ya cika zuciyarsa da tsoransa ya cika zuciyarsa da ilimin sanin Allah ilimin da ya gadar masa da tsoron Allah ce inni la a'lamukum billahi wa atqaakum bih wa inni la akhshaakum billahi wa atqaakum bih na fi ku tsoron Allah na fi ku sanin Allah saboda wannan duka yana daga cikin haƙoƙin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akan wannan al'umma su yadda da wannan baiwa da wannan zabi da Allah subhanahu wataala ya masa Allah ya sa mu dace
amin malam Allah saka da alheri tambayar ta farko ta fito daga wani ban Allah ya ce Allah ya kara mana lafiya yana neman menene matsayin hadisin da yake cewa rubba qari'il qur'an wal qur'ani al'anhu
wannan ba hadisi bane da ya tabbatar ga annabi sallallahu alaihi wasallam al-ghazali abu hamid al-ghazali a cikin ulumuddin ya ambace shi amma ba sanadi shi yasa al-iraqi Habu al-Fadl al-Iraqi a cikin takririn da yayi littafi ya ulidin yace ban same shi da sanadin sa ban samu sanadin sa ba kusan dai ba wani malami da ya taba cewa ya gano sanadin wani hadisi so hadisi ne wanda bai tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da salsala ba cewa annabi ya faɗi haka amma an samu daga cikin maganganun magabata kamar Maimun ibn Mihran ibn Abi Hatim ya rawaito a cikin tafsirin sa Maimun ibn Mihran yake cewa kada ka zanto mai masallacin da za ka karanta alqur'ani yana la'antarka yayin da kai za ka zo ka ce ala la'natullahi ala adh-dhalimin wa anta tadhlim kana zalunci kuma ka zo karatu ka ce Allah ya ce ala la'natullahi ala adh-dhalim Allah ya la'anta adh-dhalimai fa naj'alu la'natullahi ala al-kadhibin Allah ya la'anta maqariyata kai kuma kana ƙarya saboda ma'anar ita wannan shi wannan abu da aka ce hadisi ne ma'anar sa shine kare zato kana karanta alqur'ani ko kana saba umarnin sa Allah ya ce ayi abu kaki Allah ya ce abu ka bari to duk sanda za ka karanta inda Allah subhanahu wataala yake fadar wani narko na wanda yake irin wannan aikin ka shiga ciki kamar kana gaya wa kanka ne abinda Allah ya tanada maka na azabar sa to amma bare a matsayin hadisi wannan bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba
sune yace malam irin halin da kasan mu take ciki na tashi tashin hankula ya hukuncin yin alkunutu yake a irin wannan lokaci
alkunutu ana yin sai yayin da wata musiba ta auka wa mutane ba wai da hannun sa a ciki ba wani abu ne yazo wanda ba su da wani hannu a cikin sa su suna iya bakin kokarin su kamar lokacin da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya alkunutu din haka dubi lokacin da annabi ya alkunutu yayin shi lokacin da sahabbansa suka yi Allah ya ce su yi hijira suka yi hijira suka zo Madina sai zanto a cikin sahabbai akwai waɗanda suke rauna na ibarin su yi hijira mushrikan Makka sun rike su suna musu azaba wasu kuma sun tsare su an hana su fita nan da can to shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da su kuma ya halaka wasu daga cikin manyan kafirai da suka addabi musulmi masu launi har Allah subhanahu wataala ya saukar masa da ayar da cewa laysa lakum min al-amri shay'un aw yatubu alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun al'amarin ba a hannunka yake ba ba wani abu na al'amarin da yake hannunka ko dai Allah ya yafe musu ko ya azabtar da su su dai sun zanto azzalimai ne daga nan annabi ya daina al-qunut din bayan yayi wata guda yana yi so idan ya zanto mutane su suka yi sanadiyar abu ya faru wanda kuma sunna ce daban ta ubangiji sunnar ubangiji musamman ga bayin sa akwai sunan kauniya akwai kuma sunan shar'iyya sunan shar'iyya wacce take da alaka da ayyukan mutane Allah ya ce in kun yi kaza zan yi muku kaza in kun yi kaza zan muku kaza sai mutane suka yi abinda zai sa Allah ya musu wannan ukubar to za su zo su ci gaba da yin abin da kuma su ce suna roƙon Allah ya dauke musu wannan zai zanto akwai kokarin ka samu kawo wani canji a sunnar Allah sunnar Allah kuma kamar yanda ya faɗa walan tajrid li sunnatillahi tabdila babu wani canji ga sunnar Allah al-shar'iyya la tatabaddal abadan yana daga cikin khasa'is inta yana daga cikin sifofin sunnar Allah shar'iyya bata canzawa Allah yana taimakon mutanen kirki yana kuma kaskanta mutanen banza Allah yana uba ga wanda suke azzalimai yana tsirar da wanda suke masu rauni mutanen kwarai Allah subhanahu wataala yace كان حقا علينا نصر المؤمنين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد دولنا آيوين لسكي تبتا تشوى ألا أنا أيوة مؤمني باس نسرة تشوى أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ألا تشكوني ذاكو نسرة أن كن كسن شي مؤمني سورا كوانا سنة شرعية باتا جنزاوة idan yau muka saki hanyar Allah subhanahu wataala muka kama wasu abubuwa na ƙarya muka rungumi saban Allah da zalunci da abin nan ba mu daina waɗannan abubuwa ba sai mu riƙa alƙunutu cewa to Allah ya jinye mana abubuwan da muke gani marasa kyau wannan so muke mu ce Allah ya canza sunnarsa sunnar Allah ba a canza ta daga wannan amma yau da a ce wani abu ne kawai ya faɗo wa mutane na annoba wanda ba su da wani sababi ta bangaren su to nan za ka iya cewa za ka yi alƙunutu Allah ya janye shi amma ba sunnar Allah kace ai kunutu ka janye shi ba yau abinda muke ciki a kasan nan da sauran kasashe ma da suke tafama da matsaloli a duniya zamu ga cewa akwai sakin hanyar Allah akwai jawo kai fushin Allah har kullun dokokin ubangiji ake kesawa zalunci ne ke ta karuwa mutane ne suke ta yin abubuwa na rashin dacewa kuma an rasa wanda zai yi musu magana ko kuma ma an hana masu yin fadar gaskiya fa to kaga irin wannan lokaci duk abinda ya faru ba zancen ne aina ai kunutu ba na zance ne a koma ga Allah subhanahu wataala sai Allah yayi mana abin da muke ciki Allah ya fa laula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qaum yunus lamma amanu kashafna anhum azab al-khizy fi al-hayat ad-dunya wa mata'nahum ila hin Allah ya fa lamma amanu yayin da suka yi imani sai muka yaye musu abin da yazo musu saboda al-umma yanzu tahtaju ila tawbati umma ba tawbatul afrad ba ni in tuba ba kai ka tuba kowa kuma sauran mutane su gaba da abin tawbatu umma al'umma ta yadda cewa ana yi wa Allah ba daidai ba a tuba a koma ga Allah to sai ya zanto wannan sunnar tashi lamma amanu kashafna anhum azabal khizi sai Allah ya sha ya ainihin yaye mana wannan azaba ta wulakanci wanda muke ciki amma idan ba haka ba la cha fa laula id ja'ahum ba'suna tadarrau walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun me ya hana lokacin da suka ga azaban mu ana suka ga wannan irin tashi-tashin hankula tadarrau me yasa ba za su kaskanta da kai ga Allah su koma ga Allah sai da zuciyar su ta riga ta bushe kuma shedan ya riga ya kawata musu abin da suke yi saboda haka malamai da za su riga cewa ayi kunutu wannan ba suna so su ce akwai wani abin da zai iya tunkara sunnar Allah da kuma sunnar Allah ubangiji ya ce ba ta canzawa canzawarta shine ka bi abinda tace idan aka ce in kayi shi zaka samu canji Allah ya ce walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadhabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun lace da a ce mutanen alqaryu za su yi imani su taqawa sai mu bude musu albarka ta sama da kasa amma mutane sun ki yin imani sun ki yin taqawar kuma su ce suna son su bude a bude musu albarka ta sama da kasa ba zai yiwu ba لكن الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون idan har wasu za su zanto azzalimai to Allah zai kawo wani zalimin wanda ya fi su ne fa ba min zalimin illa wa yubla bi azlami duk sanda ka zalunci to za a jarrabe ka da wanda ya fi ka zalunci shi ko ya cutar ka saboda haka babban abin da zamu dage shine kira zuwa ga Allah a koma ga Allah a tuba a gyara abubuwan da ake marasa kyau a daina zalunci a daina ta'addanci a daina to sai kaga abubuwa sun kyautata
sai wannan sako daga Abdulhamid A Abba Kotrige daga Mubi ta Arewa to Mubi North Kanin kana da jahar Adamawa yace malami ne hukuncin sana'ar POS da ake a addinin musulunci
babu wani abu za a iya yin sana'ar POS domin sana'ar POS shi ne mutum ya je ya sa kudin sa a cikin account din sa na banki ya karbo kudi daga account din sa na banki ya zo ya bude guri ya zauna ba inda zai je sai dai kai in kana son kudi mai kon ka je ka hawa abun hawa ka tafi ka je ka bilayi ka bata lokaci shi ka zo sai ya baka kai kuma ka sallame shi wahalar da yayi shi na sauƙaƙe maka samun abin da kake so so haka abin da yake karba ba wai bashi ne kuka yi da shi ko canjin kudi da kudi ba a'a wani aiki ne da zaka yi yanzu shi yayi maka ya dan caje ka wani abin da ganin kai ya maka sauki akan inda ci akai kai ka je kai da kanka ba zai yi ba mutun ya tsare kansa baya zuwa ko ina ya sai inji ya je banki ya je karbo kudi ya dawo ya biya kudin mota ya kashe kudin mai sannan kuma ya zo ya tabaruwa kyauta san a hankalce ba zai yi ba saboda haka abin da yake karba wato sakamakon wahalar sace da yayi ba wai sakamakon kawai yayi canjin kudi da kudi bane
sannan yace shi driver ne ya yi hadari tare da passenger sa to kuma ta kai ga passenger ya rasu shi kuma ya samu tarayya a cinya shin malam ya kafara za ta zama shin sai ya ciyar ne ko kuma ya zama wajibi sai azumi sita
ya danganta da abin da ya jawo hadarin ba wai dan kawai yana da riba an yi hadari shikenan sai ya kafara ba shi kafara ana yin ta inda aka samu kisa na kuskure wato wani mutum yayi sanadi wato kai mutum yayi sanadiyar wani ya rasa ransa bisa kuskure wato kai sanadiyar wani ya rasa ransa bisa kuskure idan ya zanto ba a samu kuskure ta bangaren ka ba wani ya rasa ransa ba a cewa kai zaka yi kafara ana misali kai kana da riba motar ka lafiya burkin ta lafiya kana tuki yadda ya dace kana bin hannunka sai kawai wani ya shigo muku da karfi ya ja motar ta fadi ko kai karo wani ya mutu a ciki ba a cewa da riba yayi kafara anan saboda anan shi babu wani abu da zaka ce na ta bangaren sa kuskure da haka sai in an samu wani kuskure ta bangaren driver to nan sannan ne za a ce yayi kafara yayin da za a ce ko dai an duba aka ce ta motar burkin ta baya ji da yana ji wacce wannan abu ba zai faru ba ko a ce a gudu yake ko ya saki hannunsa ko waya yake ko wani abu ne da za a iya cewa kuskure ta bangaren sa ya faru to yayin da ta bangaren ka kuskure ya faru to anan ne za ka yi kafara ta kisan kuskure wanda ita kuma kafara kisan kuskure shi ne mutum ya yanta bawa ko baiwa idan akwai inda za a ce zai samu bawa ya yanta ko baiwa ya yanta to sai ya yi wannan in bai samu ba shine Allah ce fasiyamu shahrain mutatabi'ai sai ya azumin wata biyu a jere wanda ita ce kafarar babu ciyarwa a cikin kafarar kisan kuskure ya ce in ba zai iya azumi bai ciyar a'a in ba ya da kuɗin da zai sai bawa ko babu bawa kamar a yanzu bawa da zai je ce shi bawa ne ka saye shi sai ka ba maganar bawa to in babu bawa sannan kuma kai kuma zanto ko baka da lafiyar da ba za ka iya azumi ba shikenan ya sare da kanka
to maskalanmu da sauraro kada shafa ana tare da shirin Fatima Rahama daga nan gidan talabijin na Rahama da kuma Radio Rahama da muke mika tambayoyin da kuka aika ta hanyoyin da aka ware domin ya koyi tambayoyin su ga kuma malamin mu Sheikh Dr. Muhammad Sani Umar Jalil Lemo wanda kuma yake ayin sa tambayoyin da aka zamu je ga hutun da sai lokaci namu da insha Allah dora da fatan za da kace mu barkan mu da dawowa yanzu kuma shirin mu zai dora mallam wannan tambaya ta fito daga Ismail Abdullahi Salima nake yace menene shin ya halatta idan mutum yayi maka addu'a kace Allah ya amsa kace masa amin dan Annabi sallallahu alaihi wasallam
sai kace amin dan sanmu da Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi shine aikin ka ana yin addu'a da tawassuli tawassuli da mutum zai yi da aikin sa aikin ka shi kake neman tsanin wato tsani da shi gurin Allah rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana fakfir lana dhunuba kaga sai suka yi tawassuli da imanin su ya ubangiji mun ji wato mai kira yana kira zuwa ga imani da ubangiji to ya ubangiji mun imani ka gafarta mana zunuban mu so ana yin tawassuli da imanin ka ai tawassuli da wani aikin ka kamar yadda hadisin mutane uku da suka shiga cikin kogo kogo ya rufe su suka ce babu abin da zai tserar da ku daga cikin wannan kogo da dutse ya sauko ya rufe kofar sa sai dai kowa ya yi tawassuli da wani aiki da ya san yayi dan Allah wanda ya tawassuli da biyayya da ya mahaifiyarsa wanda ya tawassuli da gujewa saban Allah da yayi lokacin da ya samu dama ga yar baffansa wacce yake matukar kaunarta yake neman ya lalata da ita har sai da kuma hakan ta samu amma ya hakuri ya barta dan Allah wannan kuma ya tawassuli da amanar da ya rike na wani bawan Allah da ya masa aiki ya tafi ya bar ladan sa shi kuma ya tare nan ladan na har ya zama dukiya ma duduwa mai yawan gaske da yazo yana tambayar ladan sa yace wannan dukiya da ka gani duk taka ce ka dauka dukan su suka ce ya ubangiji idan mun yi wannan aiki dan kai ba dan wani abu ba ya ubangiji ka taimake mu ka fitar da mu daga wannan kunci kuma dutse ya bude suka fita gaba daya to haka ana tawassuli da ayyuka ta tawassuli da sunayen Allah walillahi asma'ul husna fad'uhu biha walillahi asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da kyawawan sunaye ku roki Allah da su saboda haka ana yin tawassuli da sunayen Allah na'am
Allah ne yake ina neman aure sai za a yi jimiyar magana sai in ringa shiga musifu kala-kala yanzu karo na biyu kenan to sai ɗan uwana suka fita haka suka tafi wajen wani mai kira sihiri sai ya ce wani neman asiri amma na je za a min magani tun ban je ba shine nake jin babu daɗi dan ni ma na gaskata malamin amma daga baya ban je ba sai nake jin ba daɗi na shin ya imani na yake
galibi mutane suna danganta abubuwa da sihiri da wuri sihiri ba kawai haka kawai wani yana gefe ya ce kawai maka sihiri ba yawanci masu irin wannan da'awar su ne masu so su ci rukiyar mutane bisa barna bisa ƙarya yayin da zai ce an maka sihiri kaga dole ka gadda da shi ka kuma nemi ya taimaka maka ka kubutar da kai kare da cewa watakila wani abu ne da ubangiji subhanahu wataala ya kaddara faruwarsa yayi kuma ita zuwa a lokaci guda dan ka nemi aure wani abu ya faru ka kuma nemi wani abu ya faru ba shi kira maka sihiri ba me a ciki na sihiri abubuwa ba sa zuwa mutum irin wannan za wanda zai harka shiga harkar kasuwanci ya fara gwada wannan yayi asara ya fara gwada wannan yayi asara ya fara gwada shi kenan sai a ce shikenan sihiri akai masa saboda ya gwada sana'u daya biyu uku duk yana yin asara a ciki shikenan sai ya ce sihiri akai masa to daga zarar mutane sun yarda da irin waɗannan wato tsubbace shikenan rayuwarsu ta shiga cikin wani hali da zarar mutum ya ga wani abu na damuwa ya faru da shi ya kuma maimaituwa shikenan sai ya je gurin waɗannan su kuma su zama jira suke a wajen su shikenan sai su nana maka magana sihiri su nana maka magana aljanu ce wani aljani ne ya hana ka sakar shi yake maka wannan abubuwa da haka mu za mu cece ka kai kuma da kai imani da su shikenan ka dauka babu wani abu da zai faru sai abin da Allah ya riga ya rubuta qul la yusibana illa ma kataballahu lana abinda duk Allah ya rubuta zai faru da kai sai ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma asabaka lam yakul li yakhtaka wa ma akhtaka lam yakul li yusibak abinda duk ya same ka daman sai ya same ka ba zai kuskure maka abinda ya kuskure maka kuma baya da za a ya same ka duk abinda baka saba to ba rabon ka bane daman abinda kuma yake rabon ka ne to babu inda zai je sai ya zo gare ka ka zama kana da wannan aqida tare da kai sai ka huta amma dan babu bini a cewa mutun sihiri a cewa mutun aljanuni wasu amma hada su rigima da ɗan uwan su wani kawai in ya tashi sai ya ce kana da wani aboki ko wanda kuke tare kullun ko to wannan washe maka sihiri shikenan ga ranar ka dauke shi babba abokin gaba ka babban maki dan uwanka musulmi saboda wata magana ta ƙarya wacce bata tabbata ba saboda haka idan har ka ji gaskatawar sa a zuciyarka kai tuba ka koma ga Allah ka baida al'amarinka ga Allah ka roke shi ya maka kawo maka faraci da sanda mutun ya rike Allah ya koma ga Allah komin kunci zai ga saukin sa wa yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh Allah ce duk wanda yayi takawa yayi takawa kiyaye dokokin Allah Allah subhanahu wataala zai azurta shi inda baya zato wanda kuma ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi saboda ka cire wannan abin daga ranka ka koma ga Allah ka rike Allah baka san kuma wannan abin da kai yake kawar maka ba watakila alherin ne ma rashin samun da wani abin zaka kamar in ka same shi shine ka more sai cewa kuma cikin sa akwai musiba ba Allah sai kawar maka da shi kai baka sani ba sai ka riga ganin kamar baka samu abin da kake so ba ci gaba da addu'a ubangiji zai datar da kai insha Allah
to wannan mai tambaya ya aika ne cikin harshen turanci yace yana yin azumi daga lahadi zuwa juma'a sai ya huta rana asabar ko wani mako kenan yana yin haka ne saboda ya rage kiba da yake da ita ma kuma yana yin niyya ta azumi kamar yadda ake sannan kuma yana yin bude baki ya sharuwa sai bayan awa biyu kuma sai ya ci abinci nake tambaya shine ya halatta ya azumi tsakanin lahadi zuwa juma'a ya huta rana asabar
to yayi na sunna bana ya jefi tsuntsubi da hoge daya ya siya mu daud na ci aflaus siya mu daud ya suma yawman wa iftir yawman azumin da yafi kowanne shine azumin Daud annabi Daud yau kai gobe ka aje yau kai gobe ka aje in ka lizumci wannan watakila ka saba ma shikenan sai ya zama maka wani wata dabi'a ce a rayuwarka amma ka canza wani abu ka kawo wani tsari ka zo da azumi wai har da kana da Saturday ka fara daga Sunday ka gama Friday sannan kuma kai hutun kwana ɗaya wannan azumin babu shi a sunna ba a san shi ba so kai wanda yake a sunna annabi ya ce afdalus siyam shi yafi kowanne kuma in ka fara ka dai kakka daina kakka ce kai kiba kake so ka rage in ka rage kiba ka daina wannan ya zanto kamar wato wani abu ne kake wa Allah dan yayi maka shi ma in ya gama baka ka ya ishe ka ka watsar kana daina zaka da ka ci gaba da kibar ka amma dauke shi matsayin ibada kake yi wa Allah kuma abin da yake ciki na amfani kuma sai ka same shi Allah subhanahu wataala da yace aje ayi haji hajjin nan in ka tafi gurin hajjin nan watakila dan kasuwa ne zaka hadu da wasu manyan ɗan kasuwa ku tattauna ku kulla harkar kasuwanci watakila kaga abubuwa da in ka saye su ka kawo kasar ka zaka sayar ka ci riba duk wani Allah bai hana ka ba ce laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum ce babu laifi in kun je hajji ku ne ba falalar ubangijinku da can sahabbai kafin zuwa musulunci sahabbai suna zuwa abin nan mutane suna laraba suna zuwa hajji aje a ci kasuwanni wanda suke ci shekara soko majinda kasuwan kasuwanni ne a Makka sun shahara lokacin haji za da nan masallacin Ka'aba yake waye da kasuwanni to da aka musulunci yazo sai wasu suke rijin yar dan gaigayi yanzu a ce su je kuma su ci gaba da kasuwanci kamar ma dai ba dan Allah suke zuwa hajjin ba kenan dan kasuwanci suke zuwa Allah ce a'a laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum ba ku da laifi ku ne mafalala daga ubangijin kuma ana ku ne ma arziki saboda ka babu laifi dan kai azumi kuma azumi ya taimaka wa lafiyarka daman ayyuk cikin ayyuka da Allah subhanahu wataala ya shar'anta wa musulmi su yi na ibada in aka bi diddigi ana samun akwai wata maslaha kuma ta dan adam a cikin sa salloli da muke akwai maslaha ta dan adam a cikin sa haka da sauran ibadu haka babu laifi amma ka kiyasta wa kanka cewa zaka yi na wani lokaci in ka ji cewa ka dawo level ɗinka shi kai ka watsar wannan ba dai bai dace kai bawa kai wa Allah mu'amala irin wannan ba Isyamu Daud ka samu bukatar ka kuma sannan ga lada kai sai azumin da annabi ya ce yafi kowanne
ku sanne shi yana neman karin bayani kan matar da aka daura mata aure a halin tana da ciki
dawa
to shine dai abinda
to idan wani miji ne wato wani ne ya sake ta da cikin sa akai mata aure wannan auren bai yi ba saboda bata fita daga idda ba iddar mace mai ciki shine ta haife abin da yake cikin ta ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna amma idan shi wanda yake neman ta da auren ne bisa shedanci da bai wasan zuciya da sha'awa yayi mata ciki sannan sai aka ga maimakon a bari a ji kunya ga ra'ayin ba a yi masa aure, in ya auren yayi ba a ci auren su bai ba, domin wannan cikin ba duki ne na idda ba. Karkari abinda dama ake cewa idan mace ta da ciki za ta yi aure ta istibra'i, istibra'i ya tabbatar da ba ta da ciki, dan ka aje a samu cikin wani ya shiga gidan wani, a samu rikicewar nasaba, harkar gado, waye duk su ta kudi. Wannan shine dalilin da ake cewa sai istibra'i, to amma wannan cikin shi yayi cikin cikin sani dan sani a cikin ta, saboda babu maganar rikicewar nasaba. Haka dan an yi aure, aure yayi ko kuma ya zanto wani ne mata cikin, kuma shi ya san tana da ciki, ya san tana da ciki, yace shi ba ya da matsala ya aure ta, nan ma ba za a samu rikicewar nasaba ba, dan ya san dan da ke cikin ta ba cikin sa bane, kuma ba ya da wani alfarmar da za a ce sai ta haife shi, domin ba ciki ne na wani miji da ya sake ta da yake da alfarmar ta yi masa idda ba. Saboda haka dan ta yi aure da wannan cikin, ba a cewa aure bai yi ba, auren su yayi, kuma bai ma sani ba, sai da aka daura aure sai kuma ya gane tana da ciki, to wanda ya rige nasa in ya ga zai zauna da ita haka, in kuma ya ga cewa a wannan ta yaudare shi, ta ci amanar sa, ta koyi wani abu mara kyau tare da ita, sai yanzu ya gani ya ga zai sake ta, sake ta, amma dai aure yana nan.
To sai wannan yace assalamu alaikum, malam na Allah ina son ingancin hadisin da yayi magana akan sallar kusufi, kamar yadda kamar wacce ake raka'a biyu ko hudu. Allah ya kara mana imani da nisan kwana mai albarka.
Haka sallar kusufi ta inganta, wato kowace raka'a ruku'u biyu, raka'a biyu kaga ruku'u hudu kenan, sujjada hudu, wanda shi ne ya tabbata a sahih al-Bukhari da Muslim, hadisin Aisha da kuma hadisin hadisin Abdullahi ibn Abbas a cikin sahih al-Bukhari da Muslim. Saboda haka wannan hadisai ne ingantattu. Akwai ruwaya da ta zo raka'a bina ruku'u takwas wadda bata inganta ba, ruwayar Ibn Abbas, amma ba a sahih Muslim ba, ba a sahih Bukhari da Muslim ba, ruwayar Muslim wannan ruwayar shadda ce. Haka nan ruwaya da ta zo daga Ali cewa abin ruku'u shida ita ma bata inganta ba. Abin da ya inganta shine ruku'u biyu a kowace raka'a, kaga raka'a biyu ruku'u hudu kenan, wannan shine ma'ana sau ɗaya sallar kusufi, sau ɗaya aka yi kusufi a rayuwarsa. To ina aka samu an ruwaito wata ta ce, wasu sun ce ya yi raka'a biyu abin ruku'u hudu, wasu sun ce ruku'u takwas, wasu suka ce ruku'u shida, dole dai ciki akwai wanda ya yi, ba zai yi ba a ce abin ne mai mai tuntun da sau ɗaya abu ya faru lokacin da ɗansa ya rasu Ibrahim, aka ga kusufi aiki har mutane suke zaton ko dan rasuwar ɗansa ne Ibrahim ya sa aka Allah ya kawo kusufi, kamar a ce rana ita ma tana tai bakin ciki, annabi ce a'a, aya ce min ayatillah inna ash-shamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankas la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayati, dan kun ga wata da rana wadanda ayoyi ne daga ayoyin Allah, ba sa kusufi dan wani ya mutu ko dan haifi wani, kaga wannan shi yake nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam ba sauran irin mutane bane, in wani ne zai kara daurewa bin gindi sai ce to ai da mu haka muke, kaga rana da wata ma su kansu sun san darajar mu, amma annabi sai ya faɗa gaskiyar al'amari cewa wannan aya ce wa man rusulu bil ayati illa takhwifa, saboda ubangiji ne yake saukar da yake nuna wata ayar sa, don haka sau ɗaya yayi dole ne ya zanto ruwaya ɗaya ce ta tabbata, ko dai yayi ruku'u hudu a raka'a biyu, ko yayi ruku'u takwas a raka'a biyu, ko yayi ruku'u shida, abin da ya tabbata shine ruku'u hudu yayi a raka'a biyu.
Malone ya ce mai aikin hannu da ya tara kudin suka isa zakka zai bayar, kuma sharadi ne duk wanda zai ba zakka sai ya fayyace masa cewa zakka ce wannan
mai aikin hannu,
eh aikin hannu kake shi dai
ita zakka dukiya ai ko ba wata sai ka samu kudin ko ta aikin hannu, ko ko a wani ne yazo ya baka kyauta, ko ko a wani ne da suka ci gado ko aikin albashi kai ta ajewa, kai ta ajewa har ya kai wannan baka kashe ba, duk dai ta yadda ka samu kudin da har ya kai nisabi, sannan kuma wannan kudin shekara ta zagayo baka kashe shi ba, shikenan zaka yi masa zakka. Babu bambanci tsakanin aikin hannu da aikin da ba na hannu ba, duka dai kudin ake dubawa, inda ya samu kuma ya shekara ya kai nisabi kuma ya shekara, to za a fitar masa da zakka. Sannan zaka ba mutun zakka, ba dole bane, ba dole bane sai ka ce karbi zakka, kai dai abin da ake bukata shine dubi zai shiga cikin wannan mutane takwas da Allah subhanahu wataala, wato rukunin mutane takwas da Allah subhanahu wataala ya ce a ba su zakka ko ba zai shiga ba
yasan ne yake neman karin haske da an taba amsan tambayar sallah ce ta same shi yana kasaru to bai rama ta ba sai lokacin ya koma gida to zai rama ta ne a kasarin ta ko zai ta
idan ya zo gida lokacin ta bai fita ba wato ya taso bayan la'asar daga tafiya har yazo gida rana bata fadi ba kaga la sallar tana na bata zama ramuwa ba to zai ta sallar gida amma idan har yazo kafin yazo gida rana ta fadi to ta zama ramuwa to zai yi ta kamar yanda ta wajaba kansa zai yi ta kasaru kamar sallar gida to wanda yake sallar gida a kansa ana bin shi bashin sallah saboda yayi bacci sallah ta zo ta wuce bai yi ba sai kuma halin tafiya ya fado masa sai yayi tafiya to in tashi rama wannan sallar gida din zai rama ta take kamar yadda yake ta gida ba ta tafiya ba saboda haka a duka halin da ta wajaba a kansa idan ta zai zai yayin da yake matafi idan ya zo da lokaci bai fita ba to wannan zai yi ta zaman ta zaman gida in ya dawo da lokaci amma in ya dawo lokaci ya riga ya fita a zahar ce bai ba bai zo sai da zo gida kuma lokacin la'asar yayi to zai waccan a halin tafiya wannan kuma zai yi ta halin zaman gida
to wannan wata ce dake neman shawara tana so ta yi aure amma iyayenta sun ji amincewa da wanda take so ya aura saboda ba bawushe bane amma ta ce mutun ne mai kyawawan dabi'u amma an ce tunda ba yaransu bane zai iya ganin wata magana shirye su a bada shawara
to na farko dai su iyaye ya kamata su sani cewa shi yare ba shine abin dubawa ba annabi cewa idza ja'akum man tarzuna dinahu wa khuluquhu fazawwiju illa taf'alu takun fitatun fil ardi wa fasadun kabir yayin da mutumin da kuka yadda da addinin sa da halayen sa na kware yazo muku neman aure ko a bashi aure in ba ku yi haka ba to za a iya samu fitina da barna babba a bayan kasa saboda haka abinda ake nunawa addini ake duba addini da kyawawan halaye Allah subhanahu wataala cewa wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum as-salah annabi Allah subhanahu wataala ya faɗi ingancin wato abin mutum ya zama nagari ne nagari ya faɗa ba kabila ba saboda wannan shi ya kamata su iyaye su duba kar su duba cewa kabila ta sha bamban wannan kabilanci ba daga cikin abin da musulunci yake cewa ai aure saboda shi Nabi sallallahu alaihi wasallama ya aurar da Quraishi ma zuwa ga wanda ba Quraishi ba Zainab bintu Jahsh Quraishi ya ce amma ka aurar da ita ga Zaid ibn Haritha kafin auren ya zo ya rabu saboda haka ashe kaga wannan ba shine abin da ake dubawa ba idan iyayenki suka kafe kada ki rigima da iyayenki akan batun aure da jinje mun yi magana akan irin wannan cewa ma'aurata wanda ba su yi aure ba suke niyyar aure kada su bata da iyayensu saboda su yi aure janibin haƙin iyaye yana da girma akan janibin wanda baka aure shi ba inda an yi auren ne to kuma akwai wasu haƙoƙi da Allah ya dora a wuyan ma'aurata wanda ba sa cin karo da haƙin iyaye in wani ya nemi shiga wani to ba za a ba shi rama ba amma an kafin su yi aure babu wannan haƙin su kuma iyaye su ji tsoron Allah su daura wa iyayensu waɗanda suka san cewa sun cancanci auren su kada san zuciya ko wani abu na jahiliya ya shiga cikin zuciyarsu da haka ki bi iyayenki a hankali har ki ganar da su cewa abinda suke tunani ba shine a musulunci ba su dan su dawo kan hanyar da ta dace amma kar ki fito na fito da su akan wannan
sannan yake neman shawara akan harkokin kasuwanci ne yace suna harkar safara zuwa Kwatano sai abokin kasuwancin sa ya ranta masa kuɗi na can sai fa 500 shi kuma bayan sun dawo sai ya ranta masa naira 100 bayan tsawon lokaci sai suka zo domin su yi lissafi kowa ya san matsayinsa inda a wancan lokacin da ya bashi aron kuɗin canji yana 320 ne yanzu kuma sun lissafi canji ya koma 600 shine yake neman fatawa akan ya za su yi lissafi ne akan wancan canjin ko ko anan yanzu za su yi amfani
in dai Saifa zai bashi Saifa ya bashi rance Saifa zai bashi ba ruwansa da ta yi sama ko takari in ya bashi Saifa 100 Saifa 100 ya ce ko
na'am Saifa 300
to in ya bashi
50 ya bashi a lokacin
in ya bashi Saifa 250 shi ma Saifa 250 zai bashi ba za a ce ai wancan lokacin ai ga darajar ta yanzu kuma ga darajar ta watakila wancan lokacin kuma abinda ta saya yanzu kuma ba ta sai wannan ba saboda haka ba a duba wannan ana duba shi jinsin kudin ne sawa'un ya tashi ko ya kare inda a ce yau karewa ma yayi haka zaka bashi yanzu da a ce ana canza shi 300 sai kai kuma lokacin da ka zo biya ya dawo 200 ko 150 to wannan dai sifar da zaka bashi ba a ce ai yanzu ya ci shi sai ka ƙara masa akan waccan sifar din sai ta kai sifar 150 saboda a wancan lokacin ga rate dinta yanzu kuma ta kari a jinsin kudin nan yanda aka ba da shi haka ake so kamar yadda shi ba tare da ƙari ko rage ba
to masu kallonmu da sauraro anan shirin na Fatu Rahama na wannan lokaci ya zo karshe sai dai kafin mu sallama zan ba mai tawassul ga cikin hanyoyin da ake bi wajen aiko da waɗannan tambayoyi akwai rubutaccen sako na lambar waya 0818985680 wato 0818985680 da kuma lambar WhatsApp ta 0703604145 wato 0703604145 sai adireshin email na fatuwarahama@gmail.com da kuma dandalin sada zumunta na Facebook a fatuwarahama a madadin babban malamin mu a Sheikh Dr. Muhammad Sani Umari Jallemo babban malami a sashin nazarar kokin shari'a musulunci jami'ar Bara da ke Kano wanda shine ko lokaci yake amsa waɗannan tambayoyi da kuka aiko faɗan wanda suka taimaka wajen samun nasarar shirin nafi yayin ke ta kasance da mu a shiri na gaba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamu